أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Asabar 23 watan Ramadan, shekarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shekara 441. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu damar rayuwarmu su kawo wannan lokaci a cikin wannan wata mai ɗumbin albarka, watan Ramadan, musamman kuma a cikin waɗannan kwanaki masu matuƙar mahimmanci a rayuwa, kwanakin goma na ƙarshen Ramadan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda suka samu babban rabo a wannan wata, kuma suke cikin waɗanda suka dace a waɗannan kwanaki masu albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana, ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu, ya shiryar da mu da zuriyarmu, ya gafarta mana, ya sa muna daga cikin ƙarfafu daga wuta zuwa aljanna. Wannan kwanaki da ake ciki masu ɗumbin mahimmanci, akwai buƙatar yawaita addu'a da istighfari ga kowane ɗaya daga cikinmu a kowane lokaci. Yawaita karatun Ƙur'ani, yawaita nafilfili ko salloli, ko yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko yawaita duk wani aikin alkhairi da mutum ya san in ya faɗa alheri ne ya tabbata a sunna, ko in ya aikata alheri ne ya tabbata addinin musulunci. Komin ƙarancinsa, mutum yana da matuƙar mahimmanci a waɗannan kwanaki ya dage da yi in dai ya samu dama. Matuƙar larura ba ta hana mutum duk wani aikin alkhairi da yake ganin zai yi ba, to ya ƙoƙari ya ga cewa yana aikatawa. Saboda idan aka dace a waɗannan kwanaki, mutum insha Allahu ta'ala zai dariya sosai ya more ranar tashin alƙiyama. Kamar misali ne, mutum a ce ya yi noma, daga idan kaka ta yi lokacin da ake ɗiban amfani, idan mutum ya ga ko ta ina abun da ya shuka ya haifar da abun da yake mafi alkhairin abun da ma baya tsammani, ya ga buhuhuna na komai sai a cicite, sai ga bai san lokacin da zai ta fara a hankalinsa yana kwanciya ba. To haka ma idan muka yi aiki nagari a waɗannan lokuta, kuma sannan muka dace da abun da Allah yake buƙata, kuma Allah ya karɓa, to mutum ya ci nasara. Da a ce mutum zai san cewa akwai wani Ramadan guda ɗaya da Allah ya masa dace da taufiƙi, ya samu dacewa a waɗannan kwanakin Ramadan ɗin, musamman a waɗannan goma na ƙarshe ɗin, ko da Ramadan ɗaya ne a rayuwarsa, in dai yana da tabbas Allah ya masa taufiƙi ya dace, to mutum ba shi da asara a rayuwa. To balle kuma in Allah ya taimaki mutum an yi Ramadan ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba da shi, kuma aka yi sa'a ya samu dace, to wannan ba ƙaramar garaba ta ba ce. Shi yasa a kullum idan mutum ya samu kansa irin waɗannan kwanaki, sai ya yi himmar da tamkar wataƙila su ne na ƙarshe haɗuwa. Misali kamar a ce wannan Ramadan na ƙarshe yake azumta, inda mutum ya san haka, kaga ai duk azumin da duk abun da zai na ibada za ka ga ya zama wato daban, kuma zai yi himma a kansa. To haka ake so mutum ya yi zato kamar tsammanin kamar wani ramadan da zai sake zuwa ya same shi ba duk da cewa fatan mu shine ramadan su yi ta zuwa suna samun mu muna cikin lafiya da kwanciyar hankali amma shi dole wata rana za a yanke amma mu shine rinka tsammani ya zo kamar ko ramadan na karshe ne din ne aiki mai kyau wannan yana da tasiri a ayyuka sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe mu a waɗannan kwanaki musamman a wannan shekara ta bana jarrabawa da ke zama a wato bala'i a rayuwa ta ko ta ina amma Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne ya kawar da ita mu ga bayanta na cikin ƙasa da kyakkyawan ido Allah subhanahu wa ta'ala zai iya yin wannan za su bayin Allah ci gaba da addu'o'i tun da dukkan waɗanda suke ganin cewa za su yi ƙoƙari don a samu magani an tabbatar cewa sun ce ba magani to mu mun san magani shi ne Allah saboda haka a dage da addu'o'i Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar mana da wannan bala'i kawar mana da tunaninsa ya kawar mana da kirgicin da yake ciki razana da ake yin an ji abun Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar mana da su gaba ɗaya Allah ya kawar da abun ya kawar da tashin hankalin cikinsa da damuwar cikinsa da rashin walwala ya Allah muna roƙonka Allah ka ji tausayin mu Allah ka kike mana waɗannan bala'i waɗanda suka kamu Allah subhanahu wa ta'ala ka ba su lafiya waɗanda muke ciki alhamdulillah ƙoshin lafiya Allah ya ƙara mana lafiya kuma ya kare mu daga wannan bala'i kafin mu shiga cikin karatu wanda muna karatu ne a cikin ayoyin surati Ali Imran a wannan majalisi wadda ayoyi daga aya ta 33 muka fara karatu a darasin da ya gabata don haka za mu ci gaba da inda muka tsaya kafin mu shiga cikin karatu din an turo wata tambaya wai misali kyaure ne wanda ya samu rauni a ƙafonsa amma kuma yanzu ya warke wannan taure za a iya layya da shi ya samu rauni kuma kace ya warke tun da ya warke kawai al'asul kama shi ne ba abun da ake tuhuma a jikin dabba sai in abu ya bayyana to ta ji ciwo ko ya ji ciwo lokacin kuma sannan ya warke inda ya riga ya warke shi kenan babu wani abu tare da shi kuma ma jin rauni na wani nau'i haka ko ƙwarzanewa ko wani ɗan abu a jikin dabba wannan ba shi ne malamai suke magana a kansa ba wata illa ta zahiri shi ne malamai suke magana a kansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam nassin hadisin sai bayyana arba'un la tujzi'u fi dhahaya dabbobi hudu ba su isarwa cikin layya abu ne mai dingishi wata dingishinta ya bayyana ga sunan kawai tana tafiya tana ta da an ganta kawai an ga ajiyarki take tafiya wannan ba za ta yi layya ba sannan wadda yake al'awara albayyinu awaruha wacce take da ido daya ko ba ta gani ta gefen kuda ana ganin ga gulurin idon nan amma kuma ba ta gani ta wannan gefen wannan ita ma ba za ta yi layya ba haka al'ajifa wacce take ramammiya kyan babu nama babu komai a jikinta hasaran ita ma wannan ba za ta yi layya ba haka nan almarid albayyinu maraduha dabbar take ba ta da lafiya gashinta a daɗi kowa ya gani kawai ya ga marar lafiya ce wannan dabbar ko jikinta a tsumbure ko ta yi wani irin haka wannan ba za a yi layya da ita ba amma misali a wani rauni dabba ta ji kuma ba sai ta warke kafin layya ita nan kawai sai a yi ya yi layya da ita amma ko da rauni ta ji take ɗingishi take abun nan ba za a yi layya da ita ba amma lokacin da a ƙaho ne sannan kuma wanda ya rubuto ya ce ya warke shikenan ya warke shikenan yanzu sunansa lafiyayye da bai kamata ma ka ba da labarin ya taɓa jin rauni ba yanzu kawai warkin aka gani so shikenan ga taure nan kawai ta yi layya da shi shi ciwo kuma za a ga ciwon ba za a yi layya da shi ba ba a ga ciwo ba ya taɓa jin ciwo a baya amma yanzu ya warke to yanzu ba wanda san ya taɓa jin ciwo a baya sai wanda ya san shi saboda haka a matsayin lafiyayye ake ɗaukan sa don haka za a yi layya da shi haka kuma za a yi suna da shi a ɗiƙa ma'ana idan an yi aihuwa ana so a yanka shi shi ma duka zai yi wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka bayyana a baya cewa muna karatu a cikin ayoyin surat Ali Imran waɗanda suke karantar da mu abubuwa da salihan bayi da annabawan Allah subhanahu wata'ala suka yi Allah ya yabe su ya kuma ambace su cikin alqur'ani domin mu zama mun yi koyi da abubuwan da suka aiwatar mu yi koyi da rayuwar tasu wanda mu ba mu ci nasara irin yadda suka ci nasara duk wanda kai Allah subhanahu wata'ala ya ambace shi a cikin alqur'ani wanda sabar da tabar alkhairinsa da zurfafawa da zarcewa da yayi wajen alkhairi da Allah ya yarda da shi mana yayi duk abin da ya kamata daidai yadda Allah yake so haka Allah yake ambatonsa a cikin alqur'ani don bayin Allah su karanta labarin sa su yi koyi da aikinsa ko kuma wanda ko kuma kaga sunan mutum a alqur'ani saboda tabar tageranci da kafirci da shi'umci da rashin gaskiya wannan ya kai makura wajen tsiya shi ma Allah subhanahu wataala yakan ambace shi a alqur'ani a wani yanayi saboda mutane su gane cewa lallai wannan ba mutumin kirki bane kamar irin Fir'auna su Hamana da makamantansu kaga waɗannan duk gaba ɗaya ba mutanen kirki bane Allah kuma ya ambace su a cikin alqur'ani ba don komai ba ko a ga irin tsagerancin da suka yi har wani mutum ya kama tafarkin su amma kaga annabawan Allah da Allah ya rinka ambacin su daya bayan daya cikin alqur'ani a kira sunan su karara su kuma ba komai yasa aka ambace su ba sai dan irin tsabar alherin su da kuma yaddar Allah gare su don ne don mu mu yi koyi da irin aikin su don ka Allah subhanahu wataala ya ambace su salihan bayi ma waɗanda su ma don a yi koyi da irin ayyukan su waɗannan zuriya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana muka karanta a darasin da ya gabata cewa inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ila alalamin kaga wadana Allah ce zaɓaɓɓu ne shi ya zaɓe su ya zaɓi annabi Adam ya zaɓi annabi Nuh ya zaɓi familin gidan Ibrahim annabi Ibrahim alayhi salam khalilullah ya zaɓi familin gidan Imrana mahaifin wato Maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salam wanda duka Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar cewa ya zaɓe su ya fifita su akan sauran talikai da yawa sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya jinjina musu cewa su din nan da kake gani zuriya ce sashin su daga sashi yawanci daga zuriyan wancan ne wayancan suka saura wayancan suka tafi aka haifi wayancan suka gada wayancan suka shule haka aka rinka tafiya zuriyatu ba'daha min ba'd to Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wa'innan zuriya sannan kuma ya faɗi darajar su sannan ya kawo labarin su da bayanin su domin bayin Allah na ƙwarai masu nufin alheri a rayuwa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya su dace su yi koyi da waɗannan bayin Allah wajen mu'amalantar rayuwa haka Allah subhanahu wata'ala ya ambace su cikin alqur'ani ya kira su cikin alqur'ani ya jinjina musu a cikin alqur'ani muna magana akan yadda ya kamata a ce idan da ce Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mata juna ta ji cewa tana da ciki ga abin da ya kamata ta yi kamar yadda mahaifiyar wato Maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salam Hannatu kenan ta yi wato Hannatu tun lokacin da ta ji cewa tana da ciki a jikinta take ta addu'a kuma tana yi wa Allah alƙawarin cewa wanda duk ta haifa a cikin wannan cikin to ta ba da shi wajen hidima wa addinin Allah saboda haka sai zama ta haifi ɗaya ta mace maimakon da ta yi tsammanin ta haifi ɗa namiji don ta miƙa shi kawai ya zama mai shara a masallaci mai buɗewa mai kulle wannan aiki ne mai daraja to don ta yi wannan ta samu ɗan da zai zama yana wannan aikin shi ne take fatan haka daga jin cewa tana da juna ma sai ta yi alƙawari wa Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi kuma abin da yake so ya halitta a jikinta ya ta mace ne saboda hikima da yake buyi saboda abun da ya shirya kaga ya ta mace ce amma wannan iya ce mace kuma ita zo ta aiki annabin Allah kuma annabin Allah ma mai daraja annabi Isa alaihi salam wanda yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul yanda shine na karshen annabawan bani Isra'ila ko kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na karshen dukkan annabawa gaba daya wanda aka aika shi bayan annabi Isa alaihi salam to shine Isa hamnasu sai alƙawari Allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'arta burinta ta samu zuriya tsayyeba burinta ta samu ɗa ta ƙwarai ko ɗa na ƙwarai ta buri tana burinta ta samu ɗa na ƙwarai sai Allah ya bata ta haifi ɗa ta mace ta haifi ɗa ta mace mun bayyana a baya cewa idan mutum akwai dalilin da ya sa yake burin ya samu ɗa namiji har ya karkata a hankalinsa saboda ɗa namiji zai gaje shi ko wajen karantarwan da yake yi ko wajen ayyukansa da yake yi ko sana'o'insa ko gonarsa ko gonakansa ko nomansa daga mace ba za ta tsaya ta yi abun da namiji zai yi ba wani sai sanya yake burin ya samu ɗa namiji wanda zai tsaya ya kula da al'amuransa a baya to idan mutum ya zamanto wannan ya sa yake addu'a Allah ya ba shi ɗa namiji malamai suka ce babu laifi akan wannan domin annabawan Allah masu yi amma idan mutum kyamar mace ne kyamar ya aiki ɗaya mace yake yi wani al'ada ce ta jahiliya kuma haramun ne dai halarci mutum ya yi wannan don ya yi karo da ayoyin alkur'ani abin da Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma shi Abdullah din radiyallahu anhu lokacin shi ƴaƴansa ƴaƴa mata ne sai Jabir din ne ɗa namiji kaga lokacin da zai tafi yaƙin Uhud yace ya kai Jabir ka kula da ɗan uwanka ƴaƴa mata ni kuma sannan akwai bashi a kaina na kaza in Allah ya azurta ni da shahada sai kokari ka biya wannan bashi ni kuma abin da sannan ka kula da waɗannan ƴaƴa mata da Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da su a matsayin su da ɗan uwanka kaga ma'ana ƴaƴa ne mata suna da yawa akwai sama da abu ne Jabir a bisa bayanai ko kuma duka su zama kansa da Jabir radiyallahu anhu to amma dai ala ayi halin sai zama ɗa namijin shi ya waskalawa ma'ana shi ya jiɗintar da lamarinsu ya gare shi saboda shi ne wanda zai shige da fice a zai yi tafiye-tafiyensu da tafiye sun kama in wasu abu ba in a wannan ɓangaren ne mutum zuciyarsa ya karkata ga ɗa namiji malamai suka ce babu ne amma a wani babin kyamar ya ce mace shi baya son aiwa sai ya namiji wannan gaskiya haramun ne kuma kuskure ne karo ne kuma ta'abirin Allah shi ne abin da Allah ya faɗa wa idza bushira ahaduhum bil unsa walla wajhu muswaddan wa huwa kawi wannan cewa idan aka ga wadansu albishir cewa matarsa ta aihu zai ce me ta aifa idan aka ce ta aifi ya ce mace sai fiskarsa ta turkune ta yi dubi ya batare wannan laifi ne kuskure ne sannan kuma wannan haramun ne wannan kuma aiki ne na jahiliya ya tawara min alqawmi su ima bushira bihi wannan Allah subhanahu wataala ya hana sai zama yana boye kansa yana jin kunyan wai don an ce ya haifi ya kamata wannan laifi ne ba kawa ana buƙatar zuriya ce mai albarka wani sai ƴaƴa mata su kunyi albarka har su wuce mafi yawan maza a gari saboda albarkar da Allah ya musu amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya san matsayinsu ya kuma san irin abin da ya sa yi haka to ba ka kowanne kawai mutum ya buri shi da Allah ya bashi zuriya tsayi ba kowanne Allah ya bashi a lokacin da kuda hankalinsa ya karkata zuwa ga wani jinsi ko namiji ko ta mace sai kuma ba a kayi kuma sai ga sabanin jinsin da yake a ya karkata gare shi kar ya yi kyaman wanda aka bashi ya yi addu'an alheri mana ya addu'an Allah subhanahu wataala ya yi albarka domin zaɓin Allah ya fi zaɓin mutum kin shiga kai kana burin ka samu ɗa namiji sai Allah ya baka ƴa ta mace ko kana burin ka samu ƴa ta mace ko kina burin ki samu ƴa ta mace sai Allah ya baki ɗa namiji to shi Allah ya fi ki sanin alheri ya fi ki sanin alkhairi ya fi ki sanin sharri kuma ya fi ki sanin abin da ya dace da kai kuma ya fi ki sanin abin da zai fi zama shine alkhairi gare ki haka ba mamaki wata ta zamanto burin ki samu ƴa ta mace ko wani ya zamanto burin sai ya samu ƴa ta mace ko ɗa namiji duk abun da Allah ya baka sabanin abun da kake buri kawai ka mai da al'amari ga Allah kuma ka tabbata wannan shine alkhairi kuma ka rike shi riko na ibada sannan riko hannu biyu duk abin da kake da iko ni na tsawa kai masa wani sai abuna rikon sa kai nan kashi da jinsin da aka baki idan ba shi yake cikawa ba a wajen aihuwa har yace ne zaka ji mutane suna maganganu irin maganganun jahiliya wai matan mutun ta bace sai wani ya gaja ya ce mu ko su wai mu ko su ku su ai tudin kuma su su ai kaga mu ko su su ne ko kuma to ku ai sai kun zama ku tukunna to ba ku zama ku ba don wanda ya zama shi fadan ka ake ba shi yake gaya wa kansa ba kuma kana zama ku din ku ne shi ka zama mutumin kirki a yin ka zama namiji ko ka zama sarki ko ka zama mai kuɗi ko ka zama malami sai in ka zama mai tsoron Allah mai bi Allah to kudin kai ne kuma ba kai ne za ka faɗa ba mala'iku ma suna faɗa a sama mala'iku suna ganin bayin Allah a ƙasa su rinka maganarsu su a sama kuma mala'iku sukan yi rige-rige su nuna mutum yana tafiya a ƙasa take su zo ku gaggawa ne kan wancan shi ne kawai suna bi suna turuwa suna gayyatan ɗan uwansu ana nuna wancan waye ne ya ce wannan wanda Allah ya ce yana son sa ya shaidar da mu ya ce mu shaida Allah yana son sa to su in aka ce ma Allah yana son mutum to magana ta ƙare ne ba kamar mu bane yanzu da za a ce maka Allah yana son wane amma kuma sai zama wannan wane watakila a gurin mutane akwai wasu abubuwan da ba shi suke tsammani ba to shike nan fa daga gaba sai mutane ba su danwa ko da kaga aka ce Allah akwai abun da ya wuce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko tsina kawai kowa ya shehe Allah yana son sa amma yana da makiya yana da makiya to waye kuma wanda zai zo ya jira ya tsira ba makiya babu shi sai sama idan ka je sun ki ki ka tsaya ka damu har ka fasa abun da kake wanda kai da cewa Allah ya babu sabon Allah shi har yanzu tukunna baka shirya ba dole ne kuma ita rayuwa shi an jajirce an tsaya kawai ba wani ka fahimci cewa wannan alkhairi ne kuma a fahimci cewa addini shi kake to ba ja da baya har Allah subhanahu wa ta'ala ya daura rayuwanka akan haka ni gaba ɗaya ga Allah za a koma to shine wanda yake da ikon yin hisabi a kan duk abin da komai yake don haka idan aka samu aihuwa a gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ayi addu'an alkhairi tun ana da juna ake so a rinka yawaita addu'a ya Allah ka ba mu zuriya tsayi ba a cikin wannan ciki uwa tana yi uba yana yi uwa tana yi uba yana yi har a je ga an haihu to in aka yi dace insha Allah ta'ala sai a samu managarcin abin da za a haifa ita ne ko ta ne sai zama an yi sa burin mutum kuma ya tabbatar da ƴaƴansa akan tauhidi da sunnar Allah da karatun alqur'ani da aiki da shi da riƙo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun duniya wannan kowa akwai abin da Allah ya kaddara masa kuma kowa da arzikin sa ko kai ko kar kai ko ka bar gado ko kar ka bar gado Allah subhanahu wataala ya shirya masa rayuwarsa wani ma ya fika kuɗi a cikin ƴaƴan naka wani a cikin jikokinka ne zai fika kuɗi wanda ka kaga ba wani abu nan bane ba wani abun damuwa bane annan tsari ne na Allah subhanahu wataala haka abin da ake so a gina shine a gina zuriya akan tauhidi wannan kuma yana faruwa ta hanyar addu'o'i kuma himma da tsayawa da ikon Allah Allah subhanahu wataala yake ba da labari ta haife ta tace ya ubangiji ni na haife ta ga ta ya ta mace kuma Allah subhanahu wataala shi ya san abin da na haifa ko kuma Allah subhanahu wataala shi ya san abin da ta haifa a wata jama'a lalle kuma din cewa namiji bai zama kamar ta mace ba aikin da namiji zai yana da bambanci da aikin da ta mace za ta yi amma ta ce na ambace ta suna wa inni sammaituha maryama kamar yadda aka bayyana ta ambace ta da suna maryam malamai suna cewa bi ma'ana amatullah wana baiwar Allah kamar da za ta yi abdullah ana wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim wannan yana da muhimmanci kuma ta haihu ta nema wa zuriyar da ta haifa ta ce in dai tana cikin lafiyarta ko tana cikin hayyacinta ya Allah ka tsare mun wannan ƴa da na haifa ina ba ya Allah ina nema mata tsarinka daga ita ha zuriyar ya Allah ka tsare su daga sharrin shaytan cikin aihu abin da ya kamata ke fada kenan in kika kalli zuriyar da kika haifa kuma da namiji ne ya Allah ina nema wa wannan yaro tsarinka daga shi ha zuriyarsa daga sharrin shaydan kin iya ta mace ne ma ciki fadi wannan kamar da kike yana a baya idan akwai bukatun shayar da mama a wannan lokaci to zaki shayar da ita mama na jefen dama tare da yin bismillah ana so a ce bismillah sannan a fara shayar da ita mama na jefen dama in dai ba da wani uzuri da zai hana a wannan lokaci ko jinya ko wani yanayi ko a an yi CS ne amma in an zo ta wannan gefen akwai matsala ko wani abu makamancin haka ba kin ji akwai hali abin da ake bukata kenan kin ji ana cikin halin lafiya kalau haka shi uba yana addu'a uwa tana addu'a kaga in Allah ya sa in Allah ya ba shi sa'a sai ga an samu dacewa haka ana so ayi wannan addu'a shine abin da Hamnati tai Allah kuma ya karbi addu'an ta har cikin zuriya kaga wannan yar Allah ya yi ta zama kamammiya mala'ika jibrilu aka aiko wannan yar ya hura mata lokacin da za ta yi ciki ba ta da miji ba ta aure ba tana kane amma Allah subhanahu wataala ya ba ta haihuwa da ta tashi haihuwa ba kuma ta haifa ba sai annabi Isa alaihi salam ba tare da uba ba kaga wannan duka daraja ne da Allah subhanahu wataala ya tsara a wannan zuriya din sannan kaga ita Hamnatu da take gurin haifan ɗa namiji tun farko sai Allah ya bata Maryam ya tana ce kaga ashe da tuntunin namiji aka bata to da bata gara basa da falala ya bata a cikin zuriyar da ba sane shi ba sai Allah ya bata ita Maryam sai ga darajar Maryam ta ma haihu ba tare da miji ba sai ga darajar ta mala'ika Jibrilu aka aiko ya sanya ya yi hura a cikin riganta ta haihu ma'ana ta samu juna da junanta da naƙudanta da haihuwanta da ɗauko shi gaba ɗaya cikin awa guda ta gama wannan ta haihu ba tare da doron ciki ya yi tudu a gabanta ba yadda take inna haka kawai take yadda take kuma ta zama mai ibada mai yawan zuwa masallaci tana ibada ɗin kamar yadda mahaifiyar ta yi buri da a ce ɗa namiji ta haifa sai wannan ɗin sannan kuma ta haifi ɗan da ba a taɓa samun irin sa ba a cikin dukkan wanda suka rigaye shi saboda haka Allah subhanahu wataala ya ɗaga darajar su a cikin zuriyar bani Isra'ila ya zamanto suka ga al'amari na Allah a cikin sha'ani su domin dukkan wanda suka rigaye annabi Isa ba a taɓa haifan wani daga cikin annabawan Allah ba tare da mahaifi ba mahaifiyarsa kawai ta haife shi amma shi aka yi shi haka kaga sai da Allah subhanahu wataala ya sanya ita wannan mahaifiyar annabi Isa ta zamanto aya ita tukunna karan kanta ta zamanto aya ta zamanto darasi bayan ta zamanto aya ta zamanto darasi ta zamanto duk abun da ya dace to sai Allah subhanahu wataala ya aiko aihuwa kuma daga jikinta sai aka haifi annabi Isa kaga ashe wani sa'i addu'o'in da mutum yake yi ba wai dole sai an samu cimma buƙatar addu'an kai tsaye daga abinda ka roƙa na ciki ɗin da kike ji a jikinki a yanzu ko cikin da kake gani a jikin iyalinka a yanzu ba dole sai an samu wannan ba a ana iya haifa a cikin jikokinka ana iya yar da ta haifa ita ce za ta haifi abin da ka roƙa kuma jikan naka zai iya maka amfaninka domin zuriyarka ne shi ma zai iya amfananka ta inda baka tsammani da inda kake tsammani don zai iya zama jika mai maka addu'a har rayuwarsa ta kare a duniya don shi kana cikin kabari tuntuntu yana maka addu'a Allah subhanahu wataala yana daga darajar ka a lokacin da kake cikin kabari babu wani abu da mutum zai bari a baya a duniya ya amfane shi sama da ya bar ɗana kwarai kusa da kafin jariya kusa da mai gudana wacce za ta zamanto a ce ta amfani ta kullum ana ci gaba da shi ko kuma ilimi da mutum zai bari a baya ake amfani da wannan ilimi da ya karantar da al'umma to amma in ba haka ba kaga misali in aka dau zuriya kuyi ba da mutum zai bari waladan salihan a ce bar ta na kwarai ko waladan salihun ya da'u lahu ya bar ta na kwarai wanda zai rinka masa addu'a wannan ba karamin nasara bane mutum ya samu wannan ko da dan ya tsufa in dai yana yi wa mahaifansa addu'a to a matsayin ɗa kawai Allah yake ɗaukar sa ba matsayin addu'an da ake karɓar sa haka ita ma Allah subhanahu wataala yawanci in kana so ƴaƴanka su ma addu'a kai ma sai ka musu addu'a lokacin da suke ciki tun ba su zama komai ba sai kuma insha Allah za su suna cikin cikin mahaifiya kake musu addu'a tun suna cikin cikin mahaifiya sai ko na gani kake cikin kasa su ko za su musu addu'a insha Allah ta'ala kuma ka musu addu'a ba suna cikin cikin mahaifiya suna cikin mahaifa suna suka girma kawai daga ashar sai abun nan kawai kike musu in yaro kankani kije yana zuga ashar ya koya a gurin uwarsa kije in yaro kankani yana zuga ashar kawai ya koya a gurin babansa idan ba abun da iya kawai sai dai lafta masa ashar ko uwarsa sai ta lafta masa ashar kije yaro yana zuga wasu irin ashar masu muni to irin waɗannan abubuwa kar ta yi tsammani shi kuma wannan yaro ya mata addu'a a tana cikin kabari dai yaro yana lafta ashar a duniya kaga wannan in ashar take so ya iso gare ta tana cikin kabari ma dai ta shirya amma wacce tayi addu'a danta yana cikin ciki ko kun ga ciki yayi kama da kabari yana rufe ne shi ma a cikin ciki har kuma ran da aka binne musu a cikin kasa shi ma yana rufe ne a cikin kasa amma wanda ke rufe a cikin kasa yafi bukatar addu'a kuma wanda ke rufe a cikin ciki to kai lokacin da zaka yi musu addu'a suke cikin ciki to haka kuma Allah subhanahu wataala zai taimake ka su kuma su maka addu'a kai kuma kana rufe a cikin kasa kai kafi bukatar addu'a wannan lokacin haka kema haka ana bukatan a yi musu addu'a wannan shi ne abun da wa'innan bayin Allah suka yi kuma abun da wa'innan ayoyi suke nuna mana kenan tun tana cikin ciki take mata addu'a tana haifanta kawai shi kenan ta yi mata addu'a ta kuma raɗa mata suna Allah subhanahu wata'ala ya ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan shi za ka san
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحكورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
نعم الله سبحانه وتعالى جسي تقبلها ربها بقبول حسن سيء بنجدي بنجد انت تحمنتي بسكي وانا الدعاء وارجة حيفا الله سبحانه وتعالى سيء الله يكركي الدعاء كرقاني شو وأنبتها نباتا حسنا Allah subhanahu wata'ala ya tsara yadda ya tirar da ya daga wannan yarinya wato rayarwa kawa ne kyau sai ta taso da jini ta taso da tsoron Allah ta taso da hankali ta taso da nitsuwa tana yar kalmar yarinya Allah subhanahu wata'ala ya taka ta da haka wa kaffalaha zakariya sai zama annabi zakariya alaihi salam talibi ne ga imrana sai Allah ya bashi annabta ya zama annabin Allah kuma shi mijin a ita yar uwar Hamnatu matar Imrana da ya rasu, saboda haka sai aka nemi wane ne ya kamata ya rike wannan yarinya babban to jagoran su shine a Imrana da Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarsa a yanzu. To Allah subhanahu wataala ya sa da yar da aka haifa bayan sa, to wannan yarinya wa zai rike ta? Kowa a cikin to mutanen gurin mata abunan matasa da waɗanda suke taliban sa, kowa yayi ta cewa shi so yake shine zai rene ta, kowa so yake rene wannan yarinya da aka haifa wacce Hamnatu ta haifa. Allah subhanahu wataala sai da suka yi kuri'a kamar da zamu gani a cikin ayoyi, kuri'a da ikon Allah. Allah ya sanya mai renonta wanda ya ci wannan kuri'a ya tantance ya rene ta, shine Annabi Zakariya. Kaga sai Allah ya kai ta rayuwa gidan Annabin Allah, babanta fa ba Annabi bane. Kaga dalilin rasuwan babanta kuma sai Allah ya tada ita a gidan Annabin Allah. Shi yasa wani sa'i Allah subhanahu wataala ya daura rayuwar mijin mata abinda ake so ta faɗa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran minha. Ita ba tana ta kurmaihu, yanzu gashi ya rasu tana da ciki, karta ta shiga uku, ita ma ta shiga uku, wane ne ya shiga hudu da sauransu, wannan babu kyau, babu kyau. Ta maida al'amari ga Allah, ta dogara ga Allah, ta san Allah subhanahu wa ta'ala, rayuwa kuma a hannunsa take. Saboda koda mahaifin yana raye, koda mijin nata yana raye, sai abun da Allah ya ga dama ne za su abunna, za su samu. Saboda wannan jaraba ba wani abu bane, sai dai akwai jarabawa da jin zafin rasuwa, amma ba su ai ta maganganu waɗanda ba su kamata ba. Amma Allah yana iya jarraba bawansa ta ko ta ina. Kuma in Allah ya ga dama, sai zamanto lokacin da sai addu'a. Yanzu misali a Ummu Salma radiyallahu anha, lokacin da take raye da Abu Salma, lokacin da ya rasu, tace to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum musiba ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha wa akhlif li khayran minha. To yanzu ni ce na faɗa, amma yanzu waye za a samu wanda ya kai Abu Salma alkhairi? Saboda tana jin alkhairin mijin nata, tana kuma jituwa da shi ta yanda ya kamata. Saboda haka sai tana ganin wa za a samu wanda ya fi shi alkhairi. Tana gama wato abunan idda na ta kama, idda na rasuwar miji. Bayan ta gama wannan, sai Allah ya aiko Umar radiyallahu anhu, ya ce yana son ya aure ta. Umar da Abu Salama wannan ya fi daraja. Radiyallahu ta'ala anhu ya ce, ba ta waiwaya ba, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sake aiko Abubakar radiyallahu anhu, ya ce yana son ya aure ta. Abubakar da Abu Salama wa yake wani daraja? Kai, kafin a ce komai, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace yana son ya aure ta. Wa da to duniya kuma wa yake shi? Kaga ake ita lokacin dubba ta tsammanin wai waɗannan za su ba su ce za su aure ta ba, amma al'amari ne na Allah. Shi zan ji ta dauka da tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran minha. Ita tana ga to gashi dai, kawai amma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, to zuwa za a samu kuma yafi Abu Salma alkhairi. Daga zuwa Umar kawai tace ikon Allah. Kafin a ce mai wannan, sai Abubakar radiyallahu anhu, dukkan su ba wanda ya san kowane ya abun nan. Kawai kafin ta ce mai wannan, sai Allah ya ce sai Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga magana ya kare, magana ya kare, ana magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kuma me ake jira? To saboda haka ashe Allah subhanahu wataala yakan yi abun da ya ga dama a lokacin da ya ga dama, don haka bawa zai iya jin abu ya yi masa raɗaɗi amma sai ya yawaita maganganun da ba su kamata ba game da Allah, ya kyautata zato ga Allah cikin kowace irin jarabawa da ta same shi. Allah subhanahu wataala ya ce fatakabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya. Sai Annabi Zakariya ya rene ta. Kaga sai gashi ta tashi daga gidan Imran salihin bawa ta zo za ta rayu shine babanta salihin bawa ya aike ta amma kuma ta tashi a gidan annabin Allah wannan karewan wato daraja kenan ta tashi a gidan annabin Allah subhanahu wa ta'ala daraja mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yake bada labari kullama da khala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa duk lokacin da annabi zakariya ya shiga wani guri da ya tanada mata inda ya ajiye ta domin annabi zakariya yana da mihrab inda mutum yake kebewa ya rinka ibada ko a daki ko a gida ko inda mutum ya kebe ko wani zaka samu yana da yar sallayarsa a cikin dakinsa ko namiji ko ta mace zaka yi samu wata matar tana da wani gefe yawanci a dakinta inda ta saba kullum a nan take tunkuɗa sallayarta take sallah ko nafila ko walaha ko nafilfili da daddare ko nafilfili da rana ko kuma sallan farilla yawanci a nan ta saba yi kuma ya zama mihrab ɗinta kenan to annabi zakariya alaihi salam yana da mihrab ɗinsa wato inda yake yawanci keɗe kansa yayi ibada ya ambaci Allah yayi ibada irin yadda ya kamata to sai zamanto ya keɗe ta a wannan guri kuma ya sanya ba safi ake zuwa gare ta ba na waje dai kam ba zai je gare ta ba sai dai iya mutanen gida a lokaci-lokaci saboda tsabar kula da yake yi da ita saboda ya ce ta babban mutum a gurinsa shine Imrana saboda haka take yake kokari sosai a kanta to abinci ma shi da kansa yake kawowa canjin abinci to shine Allah subhanahu wataala yake bada labari duk lokacin da zakariya ya shiga cikin dikite wannan mihrab don waye kai mata abinci wajada indaha rizqa sai samu wani arziki tare da ita na abincin da ba a taba samun irinsa ba idan lokacin ma da kamata a samu wannan abincin ba sai ga abincin nan kana da shi ko kuma wani arziki daga Allah subhanahu wataala da Allah yake azurta ta da shi kuma sai yana ganin wani haiba da girma da daraja a jikinta kuma ga ta karɓar jarinya sannan kuma ga wasu abubuwa na wanda a garin ma ba za a iya samu ba amma kuma ga shi nan a tattare da ita ta ina waye kawo mata kuma ga ta karamar yarinya a jinjira waye ya kawo wannan abu kala shi ne yake tambaya yake cewa shi kansa annabi zakariya ya maryamu ya ce maryam anna laki hada wai kai ta yaya ne waya ake ke samun wannan abu wannan arziki ta ina yake zuwa wannan yanayi ta ina yake ni ke kan wata irin ya ce mai albarka mai kwarjini mai daraja wacce kike da ɗaukaka da daraja daban da yadda kika saba gani anna laki hada yaya wa'innan abubuwa ta ina suke samun ki ta ina kika riki wannan kwanan sai take cewa huwa min indillah wannan abu ne daga gurin Allah ta ga wadda ta san Allah kenan take da imani da Allah tana karamar yarinya tana cewa huwa min indillah wata hankalinta ya koma harkar kuɗi ko harkar abin duniya ko harkar tunanin ita ba ƴar wani bane ko ba ƴar wanki bane ko ba ƴar kaza ba a'a kawai huwa min indillah kuma ka duba yadda Allah subhanahu wataala yake kula da bawansa duk wanda ya race ga Allah Allah subhanahu wataala zai kula da sha'aninsa insha Allah ta'ala shi yasa duk halin da kake ciki kar ka sake Allah duk abun da ake ciki kar mutum ya sake Allah duk wahalar da aka shiga kar mutum ya sake Allah ko ka sake Allah wahala ta dai ta karu amma in karki Allah duk wahalar da ake ciki Allah yana ganin ka kuma Allah zai baka mafita bawan Allah wanda ya rike Allah baya da nasani bawan Allah wanda ya rike Allah baya da dama saboda haka kaga mahaifiyarsa ta rike Allah ciki tana ciki take mata addu'a ashe Allah ya karbi addu'ar mahaifiya duk da ta haifi ya ta mace amma yanzu ya ta mace ga tunan Allah yana daga darajarta abinci da wasu abubuwa annabin Allah kansa da ya san ta ina abu yake zuwa mata ba kuma shi an saba yi masa wahayi domin shi annabin Allah ne amma shi kansa ma kuma da ya san ta ina abu yake zuwa ba kaga ashe abin da ake bukata duk wani mutum ya ne da al'amarin ƴaƴansa da iyalansa da gidansa zuwa ga alkawarin Allah kace yadda kai shuwa ko kai ma kai gwamnati ne ko kai dan kasuwa ne kar ka yadda ka zama to ne shuwa ko me hakkar shin haramu wai don a ji dadi a gidanka ko don a samu wasu abubuwa a gidanka wannan duka gaba ɗaya ba abubuwa bane nagari ba za a ji dadi yadda kake tsammani ba don ko ba dike ko ba jima wata ran sai an samu matsala in kai shuwa kake tarawa ta gaskiya kake shiga kake diban abun da ba naka ba abubuwan da ba na halal ba da su kake gina gidanka kake gina iyalanka kake gina jikinka wannan abubuwa zaka yi hasara kan a duniya balle kuma ga hasara babba shine hasara a lahira amma duk wanda ya dogara ga Allah ya tsaya ga Allah ya tsaya ga iya halal Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani saboda ake so mutum ya zamanto ya ciyar da gidansa da abin da yake na halal har ya damu cewa arziki din nan bari yayi kaza a'a in ka tsaya iya halal kadai ba za ka samu abin da kake so wannan tsiya ne yaudara ce kashe ka kuma shubuhat ne na shaidan san talbis iblis ne sai maka in ka tsaya iya halal za ka rasa kaza yaushe za ka gina kaza yaushe za ka samu kuɗi kaza in ka tsaya iya halal salarin ka ma nawa ne dole sai ka hada da cuwa-cuwa in dai kana so ka sayi abun hawa sai ka hada da cuwa-cuwa in kana so ka gina gida wannan tsiya ne Allah subhanahu wa ta'ala zai azurta ka da halal ka gina duk abun da yake son ka gina shi Allah kai kwadayin abun da Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ta hanyar halal shine kuma ka sauki to haka kaga waɗannan bayin Allah sun ciyar da zuriyarsu halal sun yi aiki da halal sun yi zuriyarsu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ce zuriyatan ba'duha min ba'd wannan zuriya ce sashi da sashi haka kana kuma min indillah kaga tauhidi ya shiga jikinta ta san Allah kace wannan al'amari ne daga Allah kace inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ko dai zamanto tarihin maganan ita wannan yarinya ce karama a wannan lokacin kace inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab lalle Allah yana azurta wanda ya ga dama bighairi hisabin ba tare da lissafi ba dan Allah zai azurta ka baya lissafi in na bashi kaza kaza zai kare in na bashi Allah baya wannan lissafi dan Allah zai azurta mutum kawai ya tashi azurta shi bashi kawai yake baya jiran lissafin cewa har kuma bashi kaza din mu na guri kaza ya kare ko dukiyar mu ta guri kaza ta kare babu wannan a gurin Allah ya koru daga Allah lissafin abu Allah wai don kare kare babu shi kasar Allah ta fi karfin karin kama lissafin ta kuma Allah baya lissafi duk abin da zai kawai bayarwa yake bayarwa yake kuma Allah subhanahu wataala wannan kuwa zamanto karishin magananta ne da yace mata anna laki hada wai wannan al'amari kan daga ina kike samu ne qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab maganar ta kenan gaba ita cika a bisa cewa maganar ta ne kace ya wannan abu daga gurin Allah ne domin lalle Allah yana azurta wanda dama ba tare da hisabi ba ko kuma qalat huwa min indillah kace wannan abu da kake gani daga gurin Allah ne to sai Allah kuma ya karisa magana ko kuma annabi zakariya ne ya fada sai ya ce inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab eh nan dai kuwa Allah yana azurta wanda ya gama ba tare da hisabi ba amma sai dai a ce maganar annabi zakariya ne ya karisa kuma abun da yi abuna gaba sosai ba din cewa qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ya fi kama a ce ita ce ta fada cewa huwa min indillah wannan al'amari daga gurin Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab lalle ana yana Allah yana azurta wanda ya kama a tare da lissafi ba ko kuma magana ce ta Allah subhanahu wataala je Allah ya hikayanto abu da ta fada qala ya maryam yace mata ya ke maryam anna laki hada wannan abubuwa daga ina kike samun su ne qalat huwa min indillah kike daga gurin Allah ne maganar ta ya kare ana qalat huwa min indillah kike wannan abu daga gurin Allah ne maganar ta ya kare ana kawai sai Allah subhanahu wataala yace inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah subhanahu wataala yana azurta wanda ga dama ba tare da lissafi ba ita ma arziki ne daga Allah wanda azurta ta dashi ba tare da lissafi ba kaga nan ba don cikakken tauhidi da take dashi ba kuma shi annabin Allah ne babu wannan shirka a gurin annabawa to in a yanzu ne ya gaje ce kai wannan anya ba kaza bane shike ne sai ga an koma nuku yana yanzu bari a gani kaza kaza kawai komi ya faru a zamanin yanzu sai kaje ana karkata shi zuwa ga harkar wannan bokanci ko harkar tsafi ko harkar wasu abubuwa wanda ba shine ba amma can take imani take da shi sai kai huwa min indillah Allah subhanahu wataala ya kamata shi ma kuma baki da wani mamaki ya yadda wannan haka Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah subhanahu wataala yana azurta wanda ga dama bi ghairi kitab ba tare da lissafin in an bayar abu kaza zai kare ba. Don haka Allah subhanahu wata'ala yana azurta wanda ga dama a lokacin da ya dama. Anan wannan al'amari ya kamata mutum ya kalli wannan ayan ya duba ta sosai ko waɗannan ayoyin mutum ya kalle su sosai ya ga yadda addu'a ce tasiri kuma yadda addu'ar mahaifi ko mahaifiya take tasiri akan ƴaƴan sannan ya ga yadda ake buƙatan mace in tana da juna ta yawaita addu'a kuma ta mai da al'amarinta ga Allah ta zaman ta tunaninta samun zuriya ƙayyiba ba tunaninta haifan ta yaudi kanta ba wata zai ga tana yaudaran kanta ta so yanzu ta samu ciki yanzu Allah take ta samu ɗan namiji wanda zai rinka za a naɗa shi commissioner ko za a naɗa shi minister ko za a naɗa shi ko zai zama senator ko zai zama kawai kaji tana yaudaran kanta sai ga ta kamar kafin yaron ya girma ta so mata uwa saboda gaba ɗaya harka ce ta duniya da gaba ɗaya ta ginu a kan duniya ita a tunaninta yanzu ta ɗau ciki wanda shi wannan juna da ta samu za ta aiki sanata ko za ta aiki commissioner ko za ta aiki kaza domin asali wanda yake shugabanci a yanzu yana da alaƙa da kawun kakan jikan wancan abu na ne saboda ko shi kai tana ta alaƙanta wasu abubuwa haka yanzu ta samu juna to Allah ya sa ta aiki ɗan namiji idan ka zai sai a sashi a missionary school zaka sashi a missionary school kaga zai koyi turanci da wuri da ya koyi turanci da wuri ko a fata a missionary school sana ta koyi turanci da wuri shikenan jami'a kuma a kai ta kaga abubuwa ko shi mutum yana ta wani lissafi ba lissafin cewa wannan yaro da zan haifa shin zai rinka mun addu'a kuma ya zai rinka ya rinka mun addu'a maganan ya zama sanata ko ya zama gwamna ke tambayi dukkan mahaifan sanatoci da ministoci da gwamnoni da kwamishinonin yanzu duk in za ki samu dama je ki gurin mahaifiyar kowane ɗaya daga cikinsu ki tambaye ta don Allah lokacin da wannan sanatan yanzu ko gwamnan yanzu ko ministan yanzu ko kwamishinan yanzu da Allah lokacin da kike ɗauke da cikinsa ta san cewa kwamishina ne ko an yi shawari da ita cewa minista za a haifa ko an yi shawari da ita cewa sanata ne kuma lokacin da take renonsa ta san cewa sanata ne wannan take bayarwa take ba wa mama ko kuma lokacin da take renonsa ta san cewa wannan gwamna za a yi lokacin take shayar da shi ko kuma ta ci gaba da shayar da shi mama ne don shi wannan zai zama minista ko kuma ta ci gaba da shayar da shi mama ne wannan duk hauka-hauka da za a rinka sa wa kai kar ba su sa wa kanta kawai ki burin bawan Allah na kwari Allah ya ga dama maganar sanata ne wannan ko ki faɗa ko baki faɗa ba in haka Allah ya yi shi kawai lokaci za a jira kuma zai zama ko ta linka ga zai zama a'a minista zai zama babu wani lissafi ko babu harinci a ciki wani harka ce wanda Allah subhanahu wataala ya tsara ta ko da ubangida ko ba ubangida zai zama in Allah subhanahu wataala ya ga dama a kwamishina zai zama wani baki isa ci ce ko don halinki ko don kaza ba amma ya zama musulmin kwarai shine babban da ake so ke da koda ya zama sanata ka tace dukiyar talakawa ya je lahira ba shiga aljanna ko da mun yi kwa ciki tun kin sanata zai zama wannan Allah riga ya kaddara tunci ne kin minista zai zama Allah ya kaddara tunci ne kin kwamishina zai zama Allah ya kaddara tunci ne babban mu yake so ke ki masa addu'a ko ki mata addu'a ta zama ya ta kwarai ke da ba za ka rinka satan dukiya ba ba za ta rinka kowane matsayi in shi ma ɗan namiji ne in ya rike matsayin zai ɗebi dukiyar talakawa talakawa su yi ta ce masa Allah ya isa a je lahira ana bala'i yana tafiya wutar jahannama ba wannan ya kamata kuma wannan kuma sai mutumin kwarai shi ne ake a samun wannan tashin kawai ke ki burin kawai zama mutumin kwarai amma zai zama kaza wannan na Allah ne kuma ko kina zo ko kake so ko kin yadda ko baki da ko kin shirya ko baki shirya ba wannan kam Allah in lokacin yayi Allah zai zartar da abin da zai zartar kuma zai zama abin da zai zama amma in ya zama a matsayin musulmin kwarai zai zama ko kuma shedanin wani sanata za a yi ko shedanin wani kishina ko shedanin minista za a yi shi ne abin da za ki ji tsoro ki masa addu'a ko ki masa addu'a tun ba a haife shi ba don ya zama na kwarai in ma ya zama minista ko ya zama sanata ko ya zama menene ya zama na kwarai wannan shi ne abin da ake so haka abin da iyaye za su yi su roƙa wa ƴaƴansu ragunai su zamanto na kwarai tun ƴaƴan suna cikin ciki wannan abun da Annabi Zakariya ya gani tattare da wannan yarinya shi ya haɓaka da shi ya sa shi kwaɗayin aihuwa don shi ma lokacin da ya taɓa aihuwa ba ba shi da da amma da ya ga yadda suke din nan kai sai hankalinsa ya tugu ya koma tunanin cewa kai shi ma ya kamata ya samu aihuwa don me don ya samu zuriya tsayiba wannan shine abin da in Allah ya tsara shi na gaba za mu gani yadda shi ma annabi zakariya take hankalinsa ya tashi ya tafi kawai zuwa ga tunanin bari shi ma ya samu zuriya tsayiba ya roki Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya samu dace muna rayi lokaci na gaba za mu ce da ayoyin kamar yadda aka karanta su za ka karanta su kuma mu shiga wadi su mu ji yadda annabi zakariya ya zama wallahu ta'ala alam Allah subhanahu wataala ya gata dinu Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya samu gama da duniya lafiya Allah ya kawo mana sauki rayuwa tsawainiya da ake ciki Allah ya kawo sauki waɗanda suke cikin bala'i na rashin lafiya da kamuwa da wannan rashin lafiya Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah subhanahu wataala ya kare mu wanda duk Allah subhanahu wataala sannan Allah ya kare garin mu Allah subhanahu wataala muna gode masa da zamanto yanzu an samu sauki a garin Gombe Allah subhanahu wataala ya sa har abada ba za a sake samu wani wanda da kamu ba Allah subhanahu wataala muna roƙon sa Allah ne iko ne akan haka in Allah ya ga wata gaba abun da zai sake karuwa da iko subhanahu wataala sai Allah ya kare mu har abun ya tafi da haka muna roƙon Allah Allah ya tafiyar da wannan ciwo wannan annoba da ta addabi duniya Allah ya kawo mana dauki a kanta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا يوم الله كفرك مص الله تيافي مص الله كفصا مص من قبر برنس ذوريا مديانا مع الله كثبت دمو أسنجك لك خالي مدخاليرك إنك سميع قريب مجيب الدعوات الله تأذر كامو دا أرزقينا حلل تئن متتماني دا إن بباما تماني شو قبن نمو الله خيريك ودا حنوس زواج أبن تريد ما الخيري غرايور مو غرايور سو دو أمو دا سي بابو ديبا الله كغانا دي كي كسو أي كتا أمو دا سي يزما دي دي دا حقوك الأرزقي دا شي غبا غرايور مو الله كتيما كيسو أكان سا الله سبحانه وتعالى كمسو جاو Allah ka gafarta mana kurakunmu wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk